يا الله يا الله نهوكا الله نكيني نروكا باروكيكا تمتم ويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا منيني دنيا منيني دادي دنيا منيني دنيا
ne ne da dihin duniya a gaskiya ranan da aka dubi yaran nan a makaranta da makaranta da ma'aikacin makarantar da local government na da shi da state government na Yobe da federal government na Naje ba wanda ya tuntube ni da makarantar da local government da state government har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyan nan.
To kai a matsayin ka na mahaifi ka yi wani yunkuri na samun kai tuntubi hukuma game da yarkan nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta?
Na iya kokari na duk na yi ta magana a media na yi magana da yan jaridu a kota ina a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya yan jarida da sauran kiristoci da musulmai gaskiya sun iya kokarinsu amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinya.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asubaliya. Regress Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Karan farko, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana da Madam Rebecca Sharibu, mahaifiyar Liya Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta Dabci ɗaya tilo da ta rage a hannun ƙungiyar Boko Haram bayan watanni 7 da sace ta. A cikin saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter, shugaba Buhari ya ce, "Yau na yi magana da Mrs. Rebecca Sharibu domin in jaddada aniyarmu ta dawo da 'yarta gida lami lafiya." Dukan 'yan Najeriya suna yi wa iyalin Sharibu da kuma dukan iyalan waɗanda har yanzu suke tsare addu'o'i, za mu iyaka ƙoƙari mu dawo da su. Shi ma a nasa shafin na Twitter, kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya buga cewa, ranar Laraba shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana da Mrs. Rebecca Sharibu, mahaifiyar ɗaliban makarantar sakandaren Dabci da ƙungiyar 'yan ta'addan Boko Haram ta sace, ya kuma ba da tabbacin cewa gwamnatinsa za ta yi iyakar ƙoƙari ta dawo da ita gida. Bayan fitar da wannan sanarwar, wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi jin ta bakin kakakin shugaban ƙasan domin neman ƙarin bayani ga abin da yake cewa.
To ita maganar wannan baiwar Allah fiya ɗaliba wata talge a hannun 'yan Boko Haram, maganar ta abu ne da take a zuciyar shugaban Muhammadu Buhari yau da gobe. Kullum yana nuna damuwa da bakin ciki akan halin da wannan baiwar Allah ta shiga, kuma yana tausaya ma iyayenta musamman saboda wannan bakin ciki da suke ciki. Shi yasa yanayin yau ya ce a nemo mahaifiyar Rebecca ya ce a yi magana da ita, kuma ya kira ta ya ba ta haƙuri, kuma ya yi maganganu da za su tausasa masa zuciya da kuma ƙarfafa gwiwa cewa duk abin da gwamnatinsa za ta yi, duk abin da za a yi don a ƙwato wannan yarinya a dawo da ita cikin iyayenta da 'yan uwanta, ba zai yi sanyin kafa a kan wannan ba. Zai yi don ya tabbatar cewa su ma yadda 'yan uwa suka dawo musu suna cikin farin ciki, su ma 'yarsu su dawo ta ci gaba da rayuwarta tare da su.
Amma akwai bayanin da ke nuna cewar 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan shindiya suke so, ko kuma akwai wani bukata da suka gabatar wa gwamnati domin su sako wannan yarinyar tare da mawataƙila waɗansu ɗaruruwa da ke hannunsu?
To ni dai abin da nake so na ce shi ne shugaban Muhammadu Buhari bai ɗauki komai da zai iya yi ba dangane da samun dawo da wannan yarinya daga hannun waɗanda suka kwace ta. Magana ce a to da karfi, magana ce a hanya ta maslaha da lallami a karkota, shi a shirye yake komai. Wannan magana ai ta dogara da su yanzu a kan su take waɗanda suke rike da ita. Su su nufi gwamnati ce ta buƙatarsu a kan wannan baiwar Allah. Na tabbatar maka cewa don a ɗauki bakin ciki da ke zuciyar iyayen wannan yariya, gwamnati za ta ɗauki kowane irin mataki don ta tabbatar an samu ta ta dawo da ranta da lafiyarta.
Garba Shehu, kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, sai dai mutane da dama sun yi ta kushe wannan sanarwar da suka danganta da siyasa da neman goyen baya a zaben shekara ta 2019 kasancewa babu wanda ya tuntubi iyayen ko bayan maido da sauran ɗaliban da kuma fitar da muryar liya a cikin makonni biyu da suka shige aka rika fitar da rahotanni masu karo da juna dangane da cewa mahaifiyar liya da kuma waɗansu 'yan fafatuka sun shigar da ƙara suna neman gwamnatin tarayya ta dawo da liya da kuma sauran 'yan matan sakandaren Chibok 112 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Rahotannin sun kuma yi ta nuni da cewa yayin ganawarta da wata ƙungiya mai zaman kanta cikin makon nan mahaifiyar liya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari kada ya bari ƙungiyar Boko Haram ta kashe 'yarta biyo bayan barazanar da ƙungiyar ta yi kwanan nan cewa za a yi da na sani idan aka watsi da buƙatar da suka gabatar. A cikin wannan mako ne har wa yau wata haɗakar ƙungiyoyi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin lauyoyi da kuma kristoci suka gudanar da wani gangami a birnin tarayya Abuja inda suka kira ga gwamnatin tarayya kada ta bari ƙungiyar Boko Haram ta kashe liya yayin da ɗarikan ekuwa ta yi azumi da addu'o'i na kwanaki uku makon jiya domin liya da kuma waɗanda ƙungiyar Boko Haram take riƙe da su. Ana kuma gudanar da irin waɗannan addu'o'i a majami'u da dama a ƙasashen duniya. Dukan waɗannan na faruwa ne bayan fitar da wani faifan bidiyo da aka yi ranar 28 ga watan Agusta inda aka ji liya tana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa Allah ta gaggauta ɗaukar matakan sakinta. Za a iya tuna cewa an sace liya Sharibu ne ranar 19 ga watan Fabrairu na wannan shekara tare da waɗansu ɗalibai mata 110 a makarantar sakandaren 'yan mata ta Dabci 'yan tsakanin kimanin shekaru 15 zuwa 19 da ƙarfe 5:30 na maraice ranar 21 ga watan Maris kuma ƙungiyar Boko Haram ta maido da 'yan mata 104 bisa ga bayanan ɗaliban da aka dawo da su. Abokansu 5 sun rasu sakamakon azaba da suka sha lokacin da aka sace su. Suka kuma bayyana cewa ƙungiyar ta ƙi sakin liya ne sabili da ta ƙi musulunta. Iyayen liya sun kuma bayyana cewa duk ƙoƙarin da suka yi tun da aka dawo da sauran 'yan matan na neman ganawa da ko kuma neman bayanai daga gwamnati ya ci matira. Sai dai izuwa jiya da shugaba Buhari ya magana da mahaifiyar liya kamar yadda aka wallafa. To za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu. Da yake muna da sauran lokaci bari mu koma kan batun da muka fara bibiya a kai ya shafi damawa da mata a harkokin siyasa da kuma neman cika alƙawarin da Najeriya ta yi na basu kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. Lamarin da ya kai ga mata suka yi gangami a waɗansu jihohin Najeriya. A ci gaban tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kurike jagoranta, Kwamrata Idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari, ya ce su ma matan suna ta tsira bari.
In tsira da sata da dawa da wari. So abinda muke kira ga matan su kansu, sa'ajja tunanin waɗannan manyan jam'iyyun da suka yi suna waɗanda ta bayyana cewa su ne suka dade ko da ake maganar PDP da APC nan fa kamar abun kwallon kafa ne. Lokaci ya an je rabin lokaci wayannan sun koma nan wayannan sun koma can. Su mai da hankali akan 'yan takarkaru da za su fito a wasu jam'iyyun. In suka yadda da ingancin irin waɗannan 'yan takarkaru su zaɓe su musamman matan nan da kaso 60 zuwa 70 na masu fitowa su zaɓe mata ne. Inda za su taru yanzu misali inda duk matan Kano ta tsakiya za su ce mu za mu zaɓi wani rabin Lahawa El Yakub. Ina tabbatar maka da cewa tun yanzu za a fara mata murna cewa ta zama sanata.
To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja burki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su da sarakan duni komi dan su miki a sai mu maza ba.